Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye da lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya fadi a wani taron manema labarai na gidan talabijin jiya Asabar cewa kisan gillar da sojin Israel suka yi wa mutanen Israel uku da aka yi garkuwa da su a ranar Juma'a ya karye zuciyarsa, kuma ya karye zuciyar al'ummar kasar baki daya. Netanyahu ya kira yakin da ake tsakanin Israel da Hamas a matsayin wani yaki na wanzuwa wanda dole ne a gwabza har sai an samu nasara duk da matsin lamba da tsadar rayuwa. Ya kuma ƙara da cewa Gaza za ta kasance ƙarƙashin ikon tsaron Isra'ila. Wani babban jami'in Hamas, Osama Hamdan, ya ce ba za a sake sakin mutanen da aka garkuwa da su ba har sai an kawo ƙarshen yakin. Kuma Isra'ila ta amince da sharuɗan ƙungiyar na yin musayar fursunoni. Netanyahu ya ce Isra'ila ba za ta taɓa amincewa da irin wannan buƙatun ba. A ɗaya bangaren kuma, gidan talabijin na Al Jazeera na shirya wani korafin shari'a da zai mika wa kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC kan abin da ta kira kisan gillar da aka yi wa ɗaya daga cikin masu ɗaukar hotonta a Gaza. Mai ɗaukar hoton Sam Abu Daka ya mutu ne a harin da jirgin sama mara matuƙi ya kai a ranar Juma'a lokacin da yake bayar da rahoto kan harin bam da aka kai a wata makaranta da ake amfani da ita a matsayin mafaka ga 'yan gudun hijira a kudancin zirin Gaza. A cewar kafar labaran kasar Qatar, Al Jazeera ta ce jiragen yakin Isra'ila sun harba makamai masu linzami kan makarantar da ta yi sanadin jikkatar mutane da dama a Abu Daka. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya kasa tabbatar da cikakken bayanin lamarin. A cikin wata sanarwa da Al Jazeera ta fitar, ta ce cibiyoyin sadarwa sun kafa wata kungiyar aiki ta haɗin gwiwa wadda ta haɗa kungiyar lauyoyinta na ƙasa da ƙasa da ƙwararrun masana harkokin shari'a na ƙasa da ƙasa, waɗanda za su haɗa kai don fara aiwatar da tsarin tattara cikakken bayani don miƙawa mai gabatar da ƙara na kotun, in ji Al Jazeera cikin wata sanarwa da ta fitar. Dakarun kungiyar sa kai ta Sudan Rapid Support Force sun gwabza da sojoji a wajen birnin Wad Madani da ke tsakiyar kasar a jiya Asabar, inda suka kai wani hari da ya buɗe wani sabon babi a yakin da aka kwashe watanni takwas ana gwabzawa tare da tilasta dubban mutane tserewa daga mahallansu. Dubban mutane waɗanda yawancin suka fake a birnin daga tashin hankalin da aka yi a babban birnin kasar Khartoum, ana iya ganin suna tattara kayansu suna tafiya da kafa a wani faifan bidiyo da aka yaɗa shafukan sada zumunta. Yaƙin ya biyo mu zuwa Madani, don haka ina neman motar bas domin ni da iyalaina mu gudu. Ahmed Sali, mai shekaru 45, shida kamfanin dillancin labarai na Reuters ta waya tarho. Sojojin Sudan da ke riƙe da birnin tun bayan ɓarkewar rikicin sun ƙaddamar da hare-hare ta sama kan dakarun RSF da ke gabashin birnin, babban birnin jihar Gezira, a lokacin da suke ƙoƙarin daƙile harin da aka fara tun ranar Juma'a. Daga ƙarshe an kashe 'yan takara biyu da za su fafata a zaben Majalisar Dokokin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ranar 20 ga watan Disamba a wasu al'amura daban-daban a ranar Juma'a, kamar yadda wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi gargaɗin a wani rahoton ta jiya Asabar, cewa tashin hankulin zaɓe na iya yin illa ga zaben. Wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun kashe 'yan takarar jam'iyya mai mulki a lardin Kivu ta kudu da ke gabashin Congo a yammacin ranar Juma'a, kamar yadda wani jami'in gwamnatin yankin ya shaida a kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wani 'yan takarar ƙawancen da ke mulki a Beni da ke lardin Kivu ta arewa, shi ma a gabashin Congo, ya mutu sakamakon harbin bindiga da aka yi masa a daren Juma'a bayan da aka yi wa ayarin yaƙin neman zaɓensa kwantan ɓauna. Jeremy Muhindo, daraktan asibitin Beni, ya shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗi jiya Asabar a wani rahoto ta fitar cewa tashin hankula masu nasaba da zaɓe na iya yin illa ga zaɓen kansa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki nuni.
Assalamu alaikum, barka ga kasancewa da ku a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Yau muna wato kasuwar Kano. Kasuwar Kano din kuma ta bajan koli wacce ake take ci shekara shekara. A shekara shekara take ci, duk bayan shekara ɗaya take ci a cikin watan wato December. Gashi wani mai sayar da omo wanki ne. Mana ya sunanka?
Sunana Ahmad Taufik.
Yawwa, na ga kaman ka sa omo a tayin kuma kana goga ne wannan.
Wannan kick bleach kenan na wankin kaya da toilet, mopping tile da sauransu. Asali ba yanzu wannan kick color din yana da kyau sosai kamar kaya wanda suke color.
Wanda ma me fa'idar wannan ruwan da kake zuba a tayin kake goga da mopa?
Wannan abu fanin sa ya zama kamar
talla
nake yi haka. Don nuna cewa abun yana da kyau su ga alama na amfani da shi.
Ha dora wannan ita ce farko. Yaya zance take?
Gaskiya alhamdulillah, inda ciki ne ana kasu alhamdulillah ana samun ciki sosai.
Ga ni Alhaji kamar naga ka annuka.
Eh wallahi na zo dan sai kaya ne kuma na ga kaya yayi sauki alhamdulillah.
Eh da me aka saya?
Rogobi na saya da wannan abin dafa abinci.
Kuma wai gaskiya ne cewa kayan baje koli yana da sauki fiye da na kaso da aka saba?
Gaskiya ne, da sauki ma da za'a ci. Saboda kaga kuma wani abu ba za ka same shi a kasuwa ba, ko supermarket sai dai ana. Saboda kamfanin suna zuwa da kuɗi suka ruwa. Kwarai da gaske.
Dama Alhaji aka zuwa baje koli ne duk shekara, tun da duk shekara ake yi misali, ko kuma yau ne ka ce bari ne ka gwada sa'a?
Duk shekara sai na.
Masaurari, bayan mun yi magana da wanda ya sai kaya gadi a dubbar ɗaya daga cikin kayayyakin amfanin gida kamar na kitchen ne da shan ruwa da sauran gine-gine. Alhaji ya suna?
Sunana Nasir Ahmed Badabi.
Kuma gashi kun baje na kolin a kasuwar baje kolin Kano. Ya take gudana?
To alhamdulillahi, kasuwar baje koli tana gudana yadda ya kamata. Duk da dai matsalolin tattalin arziki da ake ciki, amma mun sauke farashin kayayyakinmu, wannan ya jawo hankalin abokan hulɗa da sauran mutane wajen siyan kaya. Kuma akwai wani abu da ya daɗa taimakawa wajen bunƙasa ita wannan kasuwar baje koli, kamar kamfanin da suka ɗauki nauyin cewa a shigo Brigade. So muna fata wannan ya ɗore. Kuma muna son manyan kamfanoni su ringa amfani da irin wannan damar wajen tallafawa ƙananan 'yan kasuwa irin mu.
Malama kamar na ganki a ɗaya daga cikin rumfunan baje koli, me aka zo kira?
Mun zo mu liko ba kaya ne.
Nan me ake naga kamar kayan wasan yara ne da musamman?
Kuni na ne ke kubawa na yara, kuma sakoni na yara. Mun zo da saboda an ce ana son kaya, shi yasa muka zo.
Wato kaya na asa?
Sosai.
An biya kuɗin tikiti ne ya kamu a shigo?
A'a, ba biya ba gaskiya.
Ko da ya muke. Ya sunanki?
Shukura.
Shukura, me kike so a sai miki?
Kaya da yawa.
Eh, kyau. Abokina, kai fa ya sunanka?
Ban.
Me kike so mu tafiya?
Ina so ta siya mu kayan sanyi da abun wasa ɗan mata da abin da za mu yi.
Allah ya bada sa'a. Masu a ci gaba da kawo muku yadda take gudana a kasuwar baje koli ta Kano ta bana 2023. Yanzu ga ni a shagon turaruwa. Hajiya, barka da kasuwa.
Barka, alhamdulillah.
Ku a baje koli, ya kasuwa take tafiya?
Kasuwa ga ta nan dai alhamdulillah, sai dai mu ce mun gode ma Allah.
Ana dame-dame ake sayarwa wannan shagon dai? Nagu.
Shagon mu muna sai da su turaren kuta? Da su kayan da ke rashe, su humura, da turaren jiki duka akwai.
Wani daga na kuka kawo duk waɗannan kayayyakin?
Daga Nishar, Niamey.
Daga Niamey kuka zo? To ya kuke koyar kasuwar misali?
Alhamdulillah, akwai mutane suna zuwa wallahi alhamdulillah.
Alhaji ya suna?
Sunana Sulaiman, daga Senegal.
Daga Senegal ka zo baje koli?
Daga Senegal na zo baje koli.
da me karo baje kolin karo
shi nazo da kaya masu kyau different na yara da maya da yara da manya duka akwai ga tularen wuta ga Pisces
ka taba zuwa baje kolin karo
eh dama na saba zuwa kullun shekara ina zuwa
to me zaka ce game da baje kolin karo
wallahi kawai kowa balle da sai a hankali amma komai da zamu ci alhamdulillah ba kasuwa mutane suna so kaya kuma ba kudi a hannayensa
amma wannan gashi naga ta gwada riga kuma har ma kun daidaita ne
muna ga mun daidaita tun da gashi ina rajewa mun daidaita na sayar mata da certa sai a riga guda 1350
naira 350
2350
amma kala nawa kenan ko kala daya
kala guda daya ne sak
ka ce Suleiman kai babban kamfani ne
wallahi gashi nan da alhamdulillah
ajiya ya riga ga ta kyau ya sunan ki
Fat
Shefatu naga kamar kin gwada riga
na siya rigewa ma ake yayi tsayi da yawa shine ake
rigewa ma naga kamar ta karbe ki tai miji
ko ne siya yayi kyau sosai da sosai
nawa ya sayi miki
2350 nayi yayi kyau da ake rigewa
ba kyau ne
ba
dama kikan sayi irin waɗannan riguna da ko kuma wannan ce ta baki shawa
a dama ina sayar da mita ka
eh shi fa daga Senegal ne ke kuma daga ina kika zo
daga Maiduguri
yayi kyau mun gode masarar ya ne da muna kasuwar da Kano ta Kano kuma muna ci gaba da cewa na daban da bambun da zaka ga masarar kuma sayan kayayyaki masarar ga dai a shagon an karo kuma a wannan kasuwa ta bada koli ga kuma wani ya wace sarkoki da ɗan kunnaye da sauran abubuwan kayan karo malai suna
na Lauri Sani su ne wa
gashi kun bada koli a kasuwar bada koli ta Kano ya kasuwa take
kake zuwa da alhamdulillah mu gode Allah sosai ba abun da mu ci Allah ce ne da alhamdulillah tare kuma suna shigowa muna sukata kayan mu akan farashin sabi
kuma ana da raga mata da yara da sun sake da ƴan mata su kewaye wannan cebur naka
alhamdulillah
na ga ja malama ya ma sunan ki
Zainab
malama Zainab kin naga ki a kasuwar baje koli me zaki ta
jakana saya da yakun ne
wai an ce kayan baje koli a fayar ha haka ne
eh
Allah nawa kika saye dan kunnan da kyakkya
4000 ne haka
eh
ne saya
Jakar ba.
Dubu uku.
Gama da wajen kasuwa ne ba nawa zaki sai su wannan.
Dubu biyar jaka kuma dubu hudu ko hudu da biyar.
Malam barka da kasuwa.
Kasuwa alhamdulillah ba da bi gaskiya ana ta tafawa.
Ya ba ki mata wai suna da wahala ciki haka
ne. Sosai ma kuwa. Sosai ma.
A kasuwar wajen kolin ma.
Kasuwar wajen kolin ai sun fi wahala a wajen kolin.
Eh
saboda mun muna sayar ba kasuwa 3000 in suka zo na sai 15 da asiri musu.
Ku ta ja da su.
Ta ja da su ba.
Amma dai da haka suna siya.
Suna siya ba da kudi.
To dai muke yi.
Era gari gari. Era gari ana era gari.
Masarar ga ni a wadi kanti kuma shi nasa mai dari dari ne. Mala ya suna.
Suna na mutaka.
Na ji kana ambata dari
dari. Eh kayan dari dari wa kayan kantin sauki kenan.
Komai dari.
Komai naira dari.
Me da me ana.
A nan kaya sun kusa kana dari a nan wuri.
Amma ko ne na
rani akwai dan kunne akwai gwal din ya akwai robobi akwai kofi akwai ashana akwai
sun kai dari amma ko ne
komai ne komai dari a nan.
Me yasa ka yanke masa kudi?
Saboda yanayin da ake ciki na kasa muka saukar da farashi kowa ya samu abubuwa a samu sauƙin rayuwa.
Amma idan aka gama baje koli eh nawa zai koma?
Yana na dari dari su saboda garin ba wani garin zamu. Ai jaha jaha muke.
Eh. Na kala ba da sa'a. Kawata me kika saya a sunan ki?
A ni dai na si biro da ti barbana abinda ake barbana ku ba.
Kuma shi ma a dari?
Ni ne na dari.
Guda biyu kika saya kenan da biro da.
Eh mana dari dari ba hada abun makala irin mai afin da ake sakalawa.
Eh shi ma a dai dari.
Ni dari da su salati kuma mai dari dari.
Basare ga duk kuma a wani kanti. Yalabai ya suna?
Dan jiwa Muhammad
madani ne kake sayarwa a wannan kanti
nan kantin ana saida magunguna
eh na gansu wasu a roba wasu kuma
na gamji shi
ga ka a baje koli ya farashin kayayyakin ku ya bambanta da na wajen kasuwa
idan ma ai shine baje koli
ko ma'ana yanzu kamar robar can da nake gani an cika rabinta da magani ko cikin ta nawa ake sayarwa cikin
eh kamar misali maganin da a waje za a sai shi naira 200 a nan ciki za a iya samun su naira 100
rabi kenan
saboda albarkacin wannan baje kolin za ka sai da shi da yawa
To Allah ya taimaka. Mun gode. Na saurari a ci gaba da kawo koyi da take gudana a kasuwar Baje Kolin Karo gani a cikubar wani mai tsire. Mala ya sunana Usaini Popular. Usaini Popular na ganka a Baje Koli. Dama anan kace hakokin ka kuma
ne na harkokin a Bauchi ne. Amma muna zuwa Baje Koli, muna zuwa Kano, muna zuwa Kaduna, muna zuwa Lagos, muna zuwa River State. Dudun da ake Baje Koli muna rinka
tafiya muna. Wani tallan tsira?
Duk nama muke kaiwa saboda mu aikin mu kenan.
Misali yanzu wannan tsinkan nawa ne?
Wannan tsinke muna sai da shi naira 200-250.
To masu saurare da wannan wato hira tamu da ɗan Bauchi mai tsire da shirin ya kammala sai kuma wato mako na gaba idan Allah ya kaimu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, sunana Mahmud Ibrahim Kwari daga kasuwar Baje Koli ta Kano. Assalamu alaikum rahmatullah.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yana ne suna Pastor Simon A.S. Dolly. Kar magana mutu yau yana cikin littafin Matthew sura 5 aya 5. Ya ce, albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri, wato mu zama masu zaman hakuri, mu zama masu hakuri da juna, da iyalanmu, da yanwaninmu, da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa. Domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba. Ai Allah Ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu, in ba don haka ba da ya halakar da duniya. Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma share mu. To duniyar da muke ciki a yau, sai mun zama masu hakuri, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu gafartawa. Shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma kariya na ta rayuwa. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u, domin za su gaje duniya. Tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya. Domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa, a gidajenmu, in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba. So ina roko masu bi, mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwaninmu, da abokananmu, da inda muke, mu zama masu hakuri. Domin Isa Almasihu shi ma mai hakuri ne. Kuma in ba mun hakuri da junanmu ba, ba za mu samu ci gaba ba. Domin Allah karan kansa hakuri yake da mu. Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sharo mu. To ina rokonku mu zama masu hakuri, mu zama masu son zaman lafiya, domin wannan kasanmu ya samu ci gaba. Allah ya taimake mu. Na gode. Allah ya bishe ku duka.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, kan yadda suka samar da kimiyyar fasaha don warkar da gyambo cikin sauki. Abokin aiki na Mahmud Kwari shine ya tattauna da Dr. Mustapha kan wannan batu, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
A ɗan watanni ko shekara ɗaya da wani abu ko zuwa ma biyu, an ji yadda ka fito da wata fasaha ta amfani da kimiyya wajen warkar da masu gyambo, musamman ga mutanen da ciwon siga da sauran cutuka na gyambo yake musu barazana. Ina a kwana ne dangane da wannan kimiyyar fasaha da aka zo da ita ta warkar da wato gyambo a jikin mutane.
To alhamdulillahi, wannan kimiyyar fasahar da muke magana da ya takaice shi ne abinda muke ce ma Maggot Debridement Therapy. Kenan Maggot Therapy, mukan ce kwayoyin halittu, mukan yi amfani da kamar tsutsa kenan wajen warkar da jigyambo musamman na masu ciwon suga da yake daukan lokaci bai warke ba, ko kuma wanda idan ya kwana biyu za a yi tunanin a datse kafa. To daga dai sanda muka fara zan iya cewa alhamdulillahi, saboda mun ceci kafafun mutane da yawa daga datsewa. Akwai wanda suka zo daga garuruwa daban-daban, kuma alhamdulillahi Allah ya ba mu nasara mun iya cetar kafarsu daga datsewa. Kuma mun har yanzu muna samun mutane sosai alhamdulillahi, kuma da muka zo bamu tsaya iya nan ba, da yake dama muna jami'a kuma muna kuma asibitin koyarwa, so abu kenan da ake ce ma kamar akademiya. So muka ci gaba dai da muka fadada binciken da muke yi, mun yi rubuce-rubuce mun tura duka an buga su a jaridu da kuma abin da muke cewa kamar journals kenan, mujallu. Saboda yanzu idan
amma mujallun na cikin gida ne ko na kuna akwai na
ketare ma, akwai na cikin gida da na ketare. Saboda da muka tura mu na ketaren, tunda duk wani abu da muka fada yanzu kusan shine kamar na farko wanda aka fitar daga Najeriya kenan a wannan fannin na wannan kimiyyar na magot therapy kenan, inda ake amfani da tsutsa ta hanyar kimiyya a warkar da wa'annan gyamban. Kuma mun samu mun gabatar da ayyukan ko abubuwan da muke yi ga shi wanda ya kirkiri shi wannan magot therapy na wannan lokacin kenan, abin da muke ce ma modern magot therapy a can kasar Amurka kenan, wanda sanadiyarsa ce ta sa FDA, watan agency kenan da ke da alhakin kula da magunguna da duk wani a wannan da ake bayarwa na kasar Amurka, suka ba da sahalewar cewar likitoci za su iya amfani da wannan kimiyyar. So mun gabatar musu da wa'annan ayyukan da muke yi, kuma sun ji daɗi sosai har suka ba mu takarda ta shaida kenan cewar sun ji daɗi kuma sun amince da wannan aikin da muke yi.
Ita hukumar FDA da ka ambata ta mai kula da sha'anin abinci da magunguna ta America, hususan me suka ce misali akan ita wannan kimiyya ta ku?
Watan su abin da suka ce, akwai abin da muke ce ma kamar device. Abu da muke nufi da device kamar a ce kamar kwayar magani ko kuma wani abu ne da za a iya yin amfani da shi ga marar lafiya. To kuma sun ce sun ba da amincewar, sun amince daga duka wani bayanai da suka tattara na cewar za a iya yin amfani da wannan kimiyyar tamu wajen warkar da wa'annan cutukan. So a takaice gaskiya abin da suka ce kenan.
Kenan ku ne kuka kirkiro a nan ne kuka kirkiro da wannan kimiyyar, ko kuma akwai wani haɗin gwiwa da kuka yi da wasu cibiyoyi ko kuma hukumomi na gwamnati?
Eto abin da ke faruwa ba zan iya cewa a nan da yanzu dai, tunda abu ne wanda muka fita waje muka koyo wannan kimiyyar, kuma muka zo nan muka yi amfani da abin da muke cewa a turance kamar available resources, watan abubuwan da muke da sunan nan na gida kenan. Saboda ina iya tunowa sanda na fara zuwa a shekarar 2019 kenan na gabatar da wannan binciken kenan na magot therapy, duk wasu hotuna da nayi amfani da su ina tuna duk babu namu na nan gida, na waje ne, na turawa ne, wanda na sa na gabatar da wannan lecture da na fara yi. To amma alhamdulillah yanzu wani lecture da muke yi muna da namu kamar local experience kenan, muna da namu hotunan na gida na wanda muka yi wa shi science dai, inda muka je zamu bayani daga kaman experience din mu kenan, daga
ayyukan
da muka yi namu na gida. Kuma alhamdulillahi duka kamar yanda na faɗa muna ta samun nasarori, tunda wanda za su zo akwai wanda da access ma kamar list kenan na wanda za a dace ma kafar, kuma Allah ya ba mu nasara mun cece wannan kafar. To shi isa wannan abin ne ke ƙara yada shi wannan kimiyyar amfani da tsutsa kenan wajen warkar da miki ko gyambo.
Daga lokacin da ka fara
aiki da wannan kimiyya a wannan asibitin Malam Aminu Kano zuwa yanzu, ko kuna da kiyasi ko kuma alƙalman mutanen da aka yi wa aiki irin wannan suka samu sauki?
Akwai takarda da muka buga a wata mujalla ta waje kenan shekara 2 da suka wuce kenan, inda muka ruwaito muka faɗi kamar abin da ake cewa case series na mara lafiya mutane wajen guda 30 a wancan lokacin da muka yi wa wannan aikin shekara 2 kenan da suka wuce. Idan mutum ya zo a lokacin da muka ga mara lafiya, za mu ɗauki hoton wannan ciwon kafin mu fara wannan therapy kenan, wannan aikin za mu ɗauki hoto na kafin a fara. Idan muka ana cikin yi kuma za mu sake ɗauka, to a hankali za mu dinga nuna shi mara lafiya, kuma duk za a gani muna da irin wannan hotunan yanzu suna nan da yawa.
In kuka yi irin wannan aikin, warkewa ake yi sarai ko kuma a'a ana dai samun sauki ne wanda saukin zai ba da damar kada a yanke wa mutum hannu ko kafa?
Watan abin da ke faruwa, abin da nake son mutane su fahimta shine, idan mutum ya zo da gyambo ko ya zo da ciwo, akwai da yawa da za a ga wani farin abu akan wannan ciwon, abin da muke ce kamar sloth kenan a Turanci. Idan ga wannan diwar, to wannan yana hana, na farko yana ba su wannan kwayoyin cutuka mafaka wanda suke samu su ta yaduwa, na biyu kuma yana hana ciwon kamar numfasawa, iska bata gudana. To abin da muke yi na farko shine, idan ba an cire wannan sloth din ba kenan diwar, babu yanda za a yi ciwon ya dauko hanyar warkewa. To abu da muke na farko kenan, to wannan kimiyyar ta magot therapy, amfani da wannan tsutsotsin, su suna iya cire kuma suna iya bambanta abu mai rai daga wanda ba shi da rai kenan. So za su taya mu su dauki wannan sama,
wannan diwar ka ga rubabbiyar tsoka ce, misali
rubabbiyar tsoka ce, kuma mutum baya bukatar sa tare da shi. To idan suka fara dauki wannan tsokar, to a hankali sai ciwon sai kai ga inda muke ganin wannan jan, abinda muke ce ma granulation tissue kenan. To dama da farko, musamman kamar masu gyambo irin na diabetes, na ciwon suga, idan suka zo ciwon yana tashi yana wari sosai, to wannan kimiyyar na taimaka wajen ɗauki wannan warin da yake, saboda ma me yake haddasa warin, wannan kwayoyin cutukan ne da suka tattaru da kuma wannan diwar, wannan mataccen tsokar. To duk sai su cire, to kaga za a samu sauki wazan warin nan da ake za a samu sauki, saboda mu a namu aikin da muke, aikin da zai dauki kamar ma'aikatan lafiya kamar a ce misali wata ɗaya ko fiye da haka, ana dressing safa da yamma, ana
wankin jambana,
wankin nan da ake yawa. To mu muna iya cire wannan diwar insha Allah kamar a kwana 10. To wannan kaga yana rage ma shi kansa mara lafiya ya adadin zaman da zai yi
asibiti,
yana kuma dawo da mutum, tunda wani da yawa hankalinsu yana tashi a ta masu zama da su da kuma makwabtansu, idan wannan ciwon yana wannan bugawar ko yana tashi hankalin kowa a tashi, to mutum zai dawo maybe cikin nutsuwa, haye cikin hayyacinsa, to kuma zai rage cost na kula da wannan ciwon,
kudaden da ake kashewa.
Banda wannan da yake muna aiki tare da likitocin kamar wanda ake ce plastic surgery kenan, wanda suke kamar reconstruction,
kamar masu aikin surgery na fida haka,
na fida. To idan har muka dauki wannan diwar, so suna iya zuwa su, idan ciwon babba ne sosai, to sai an dauko dan fata haka daga wani wajen sai a daura a kai, saboda ciwon ya samu ya warke,
a yi paci
haka, abinda muke ce ma graft kenan, skin graft. Amma da yawa ma za ga wasu ba ma a kaiwa ga wannan ciwon sai ga ya fara motsewa, saboda jini ya karu a wajen, kuma akwai abinda muke ce ma kaman growth factors, su wannan akwai sinadarai da suke kuma zubawa a wajen, so yana taimaka nan da nan sai ga ciwon ya dauko hanyar.
To fa su sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, musamman Mahmud Kwari, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.